بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Talata wanda ya dace da 19 ne ko 20? 19 kenan ga watan Safar, wato wata na biyu a wannan 20?
19
ga watan Safar 20 da na'am, watan Safar wata na biyu a shekara ta 1421 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma wanda shine yammaci na 23 ko 23 ga watan 5 din shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Umdatul Ahkam, wannan kuma shine darasi na 10. Yau zamu tashi babun fi shay'in min makruhatis salati, babun fi shay'in min makruhatis salati, babin da zai kunshi wani abu na makruhin sallah, irin ababan da aka ki a shari'ance. Malaki al-makruhu inda al-usuliyin ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. A yaran malaman usulul fiqhi, idan an ce wannan abu makruhi ne, abinda suke nufi wani babi muka tsallake, ba ku zo ba jin shi yasa kuke magana. Duk wanda bai zo je ba kare ce mun tsallake. Ni na san ko rabin hadisi mun tsallakewa. Ma yusabu tarikuhu, idan an ce makruhi a yaran malaman usulul fiqhi, shine abinda ake bada lada ga mutumin da bai yi shi ba, wala yu'aqabu fa'iluhu, amma idan mutum yayi ba za a yi masa hukuma ba. A takaice ka iya cewa shine abinda shari'a ta hana, hani ba mai tsanani ba, wannan shine makruhi. To a cikin sallah akwai al'amuran da shari'a ta hana, hani wanda yake ba mai tsanani ba. Wannan a yaran malaman usulul fiqh makruhi kenan, abinda shari'a ta hana, hani ba mai tsanani ba. Amma karkashin hadisan za mu iya fahimtar waɗannan al'amura, shin hanin da shari'a ta yi da tsanani ko babu tsanani, ko meye zantukan malamai karkashin kowane hadisi gwargwadon hali ba tare da tsawaitawa ba. To shine abinda za mu karanta yau. حديثنا ذا متاشيو الحديث الخمسون سين حديثنا همسن أجير حديثا ون للتاشي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ون حديثي أنكر قول عائشة الله شكاري دا أقريتا عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, annabin yace idza uqimatis salatu, idan kai ikamar sallah, wa hadara al-asha, kuma ya kasance abincin dare ya zo, an kawo abincin dare ya nuna gashi an sauke shi, manzo Allah ce fabda'u bil asha, to sai ku fara cin abincin dare din nan kafin ku fara sallar isha'i ko kafin ku fara sallar magriba. Wa an ibn umara, an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi, nahwahu, kwatan kwacin wannan hadisi. Idan sun ce nahwahu, wanda ma'anarsu daya amma lafazin sun zanto daban-daban da juna. Malaki ma yi ukhadhu min alhadith, irin abin da za a koya cikin wannan hadisi. Na daya, anna ta'ama wa sharab idha hadara waqta salah quddima alaiha ma lam yadhik waqtaha fatuqaddamu ala ayyi hal. Matakar aka ce ga abinci, matakar an ce ga abin sha an kawo daidai lokacin da yake kuma lokacin sallah ne, to wannan abincin da abin shan shi za a gabatar a fara ci a sha kafin ayi sallah. Malai ce amma ma lam yadhik waqtaha, matakar lokacin bai yi matsatsi ba. Idan lokacin sallah ya riga ya matse, ta yadda in mun tsaya ci ko mun tsaya sha, lokacin sallah zai fita. to a irin wannan yanayi fa tuqaddamu sai a gabatar da sallah akan cire shadin ala ayyati hal ta kowane irin hali. Wannan magana da malam yayi cewa idan an kawo abinci ko an kawo abin sha kuma ya kasance ga lokacin sallah yayi, to za a dakatar da wannan cin abinci, za a dakatar da sallah har sai an ci an sha, matukar ba lokacin sallah bane yayi matsatsi. Ba duka malamai ne suka sallama akan wannan ba ta kowane irin bangare. Abin nufi, akwai malaman da suka iyakance abin nan da hadisin ke nunawa na gabatar da shi akan sallah, suka iyakance shi da sallar magariba ko sallar isha. Amma idan sallar azhar ce ko la'asar ko asbahi, ko da an kawo abinci ba a gabatar da abincin akan ita sallah din matukar lokacin ta yayi. Saboda me suka iyakance wannan hadisi kan sallolin nan guda biyu, magariba da isha'i? Saboda lafazin hadisin na cewa fabda'u bil asha'i, ko fara da al'asha. Idan an ce al'asha a larabce shine abincin dare, wanda galibi abincin dare shine yake cin karo da lokacin sallar magariba ga waɗanda suke ci da wuri, ko lokacin sallar isha'i ga waɗanda suke jinkirtawa. Sai suka ce manzon Allah ya ce fabda'ul asha, bai ce fabda'u bil faturi ba, ko fabda'u bil gada'i ba, balle tana mu dauka cewa an yi magana abincin rana ko an yi magana karin kumallon safe. Dai abin da yake magana shine abincin dare, wanda abincin dare kuwa baya dacewa da kowace sallah in ba sallolin nan guda biyu ba, sune magariba da isha'i. Ina fatan kun fahimta. To waɗanda suka gabatar da wannan fahimta akan haka, su sun dauki zahirin lafazi ne, ba sa gano illa dake karkashin lafazi, ma'anoni dake karkashin lafazi. Shi gayan lafazin abin da yake nunawa al'asha. To amma kuma ai abincin dare sunansa abinci, na rana ma sunansa abinci, haka na safe ma sunansa abinci. Kuma abin da ake jin tsoro zai faru na rabuwar zuciya gida biyu, idan an ce ga abincin dare ga kuma sallar magariba ko isha'i, haka ana jin tsoron faruwarsa zuciya ta rabu gida biyu, idan an ce ga abincin rana ga kuma sallar azhar, ko ba a jin tsoron haka? To wannan ma'anar da shari'a ta hararo shine abin da ake jin tsoro na rabuwar zuciya gida biyu. Kar ya kasance ka shiga sallah bi kalbin mashgul, zuciya wadda ta shagalta da tunanin wani abu daban ba Allah ba. Allah ko yace ce fa iza tuma'anantum fa aqimus sala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. To wannan ma'anar ita za mu hararo, kamar yadda ake samun ta al'asha, za a iya samun ta al-ghada, za a iya samun ta dukkan abinci. Ina fatan kun fahimta. Saboda haka dai zance mafi inganci kowace sallah ce, ba lalle ne ba sai sallar magariba ko sallar isha'i. Haka kuma kowane abinci ne, ba lalle ne sai abincin dare ba, ko da na rana ne ko da na safe ne, in dai an ci karo da lokacin sallah din. To kuma ya zanto cewa zuciya za ta rabu gida biyu, inga in ba a ci abincin nan ba, to sai a fara da abinci. Abu na biyu, mas'ala ta biyu, wanda shi malam bai ambace ta cikin littafi ba, amma ina faɗakarwa ne ba tare da tsawaitawa ba kan ababe masu matukar muhimmanci. Wato abu na biyu, shari'a tana mana maganar abinci. Lafazin hadisi ya ce al'asha, kuma ya san kowa ya san al'asha shine mai abinci. To maganan abin sha kuma za ta shiga ciki? Ina fatan kun fahimta. Lafazin hadisi ya nuna mai abinci, al'asha abincin dare. To amma me ya kawo maganar abin sha kuma? Kaddara ba ka riga ka ci abinci tuntuni, yanzu kun zo za ku fara sallar azhar ko za ku fara sallar la'asar, kenan an aiko da wani abin sha daga gidanka, ko zo barodo ko kunun zaki ko wani abu mai daukan hankali, kaga da shi ba abinci bane ba. To shi ma za ku fara shan shi kafin ku je ku yi sallah, ko kuma duba da cewa shi ba abinci bane, abin sha ne, ba zai dauki wacce ma'anar ba, sai mu ajiye shi gefe guda har sai mun gama sallah sannan mu zo mu sha. Ba ku ce komai ba? Za mu fara sha sannan mu je mu yi sallah? Saboda me? Illan da ke cikin cin abinci ita ma akwai ta nan gurin? Mu sani fa illan da ke cikin rashin cin abinci shine me? Yunwa, matsananciya, wadda lalle na iya raba zuciya gida biyu. Amma illan da ke cikin rashin shan soƙoro dofa, lalle wannan da za ku yi rubutu a fiqhu zahiri ba da su, an suka ce sha'awa ce ko? Wato kwaɗayi ne. Illan da ke cikin rashin shan soƙoro dofa kwaɗayi ne, amma dai ba dai yunwa ba ce ba. to gaskiya abinda malamai suke cewa lalle lafazin hadisi yace al-asha shi ko al-asha din nan abinci yanzu da abincin gidan Alhaji Khalid da na gidan Malam Ahmad da na gidan Wani da na gidan Wani dai ne akwai wanda abincin sa zaka samu lalle abincin ne to aka tuka da miya wani kuma shinkafa akwai wanda abincin sa nono yake tsatsa zai kiya nonon dabba ba haka bane ba akwai wanda fura zai dan murtsaka ta rana wanda ta rige a cikin gidauniyar sa sai dan murtsaka ya sha akwai wanda kunu zai sha kunun kanwa ko kunun zamiya amma dukkanin su dai sunan su al-asha wa al-arafa inda daddare aka ci shi inda rana ne kuma sunan su al-ghada inda safa ne kuma ya zama karin kumallo al-fatur bi fatahil fa ala wazni faul kenan ina fatan kun fahimta to dan saboda haka ko abinci ne ko abin sha ne matukar dai akwai jan hankali din to shikenan wani abu da uku mai muhimmanci wanda daga shirin ta kai ta sai mu shiga cikin littafin karma kawaita da yawa ana magana idan al-asha ya halartu ma'ana ga shi kenan to menene bambanci tsakanin abincin da duk malamai sun yanda in dai an riga an kawo abincin gashi kowa ya gani ko mai yin sallah din ya gani to shine aka ce a fara da abincin kafin sallah in ma abincin ne a fara da shi kafin sallah to amma idan ba a gama ba fa kana jiran a gama abinci ba a kammala kan lokaci ba ka labarta mutum gidanka yi mu kake ji da an gama a kawo to kuma ba a riga aka gama ba har sai aka zo aka kira sallah aka yi iqamar sallah za a fara sallah sai aka leko aka ce mai gida an sauke tukunya ya zubo yanzu ba a riga aka kawo ba to shi ma zai shiga ma'anar kamar gashi nan a gaban ka ko kuma yaya za a yi saboda yau zai shiga ba dan baya nan baka gani ba amma zuciyarka la ta ta'allaqu bihi alqalbu yata'allaqu bihi wa yatashabbathu bihi bal wa yastaghilu bihi ahyana ai wannan lokacin ma abinda ba a kawo ba dan adam yafi kudayensa sama da wanda aka kawo sai gashi a nan gurin to mutum yafi kudayensa sama da wanda ya riga ya gani duk kurjinsa ya riga ya rabu dai alal akalli da sauransu shine waɗansu malamai suke cewa ba lallai sai an kawo abincin a gabanka ba ko da labari aka baka cewa gashi an kammala kuma gashi za a iya kawo maka ci inda zaka ce a kawo to daidai yake da ma'anar an kawo saboda haka sai ka ce a to tunda an gama a kawo na biyu zahirul hadisi sawa'un akana muhtajan lit'ami aw ghayra muhtaj zahirin hadisin na nuna mana cewa ba bambanci tsakanin mutumin da yake bukatuwa zuwa ga wannan abinci ko wanda bai bukace shi ba abin nufi matukar an kawo abincin na dare ne ga ko magariba ko isha'i ko an kawo abincin rana din ga azhar kuma tayi ko da baka da bukatan abincin zuwan abincin kadai zahirin hadisin na nuna zaka fara da abincin ne kafin mai ko da koyon wanda kake ciki bata tsananta ba lakin kayyadahu kaseerun min al-ulama bil haja yace amma sai dai da yawa daga cikin malamai sun kayyade wannan zahirin hadisi da zamu iya fahimtar umum sun kayyade shi da cewa lalle sai fa in akwai bukata akhzan min al-illati allati fahimuha min maqsad al-shari' dangane da wato illar da suka fahimto daga manufar shari'a na uku anna hudura at-ta'am lil-muhtaji ilayhi udhrun fi tark al-jama'a ashe lalle da aka ce gashi an tayar da sallah ga abinci an kawo kuma yanzu ana za a tayar da iqamar sallah wanda ya tsaya zai ci abincin nan yana da uzuri ba za a zarge shi ba dan bai je jami'i ba tunda abincin ya tsaya ci sabani inda ba kawo bai ki zuwa jami'i fa yana da laifi kenan ala Allah ya jala waqta ta'ami huwa waqtu salati da'iman wa 'adatan mustamirra amma fa ya kula kar ya zo mai da kullun lokacin da za a kawo abinci shine lokacin iqamar sallah dan kawai shi ya gujewa jami'i duk wanda ya mayar da haka to shikenan umila bi naqidi qasdi sai a mu'amalance shi da kishiyar manufarsa manufarsa shine gujewa jami'i to sai a haramta masa cin abincin da tilasta masa ya je jami'i shine umila bi naqidi qasdi abu na hudu an al-khushu'a wa tarka ash-shawagil matlubun fi as-sala li yahdura al-qalbu lil munaja lalle khushu'i da barin duk abin da ke shagaltar da zukata abu ne da ake nema cikin sallah dan zuciyar mutum ta wanzu wajen samun munajati da gane tsakanin su da Ubangiji. Alhadisul hadi wal khamsun hadisi na 51 wa li muslimin an aisha radiyallahu anha qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul la salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbath لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان wannan hadisi Muslim ya kadaita da shi, an karbo daga Aisha ta ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la salata bi hadrati ta'am, babu salla idan an halarto da abinci, ba maganan yin salla sai a tsaya sai a ci abincin. Kaga wannan cewa la salata bi hadrati ta'am ya zame kowace salla kenan, ba sai abincin dare ba, ba kuma sai sallar magriba da isha'i ba, kamar yadda da wancan hadisin zai iya bayar da wannan fahimtar. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, haka ba za a yi salla ba lokacin da shi mai salla din nan yudafi'uhu al-akhbathan, ɗaya daga cikin datti guda biyu na tunkuɗarsa yana ƙoƙarin fitowa, abin nufi lokacin da yake jin bawali ko lokacin da yake jin bayan gida, to ba zai ce zai salla ba a irin wannan yanayin. Kun gane ku? Mutumin da duk bawali ya kama shi, me ya kamata yi? Sai ya bari sai ya je ya yi bawali, wato ya zo kuma ya sake alwala sai zo ya salla. Haka mutumin da yake jin bayan gida, dan ya ce wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Al-akhbathani tasniya ne na al-akhbath. Al-akhbath huwa ma yakhruju min ahli sabilaini bawlan aw gha'itan. Wannan shi ne ake kira al-akhbathani. Lokacin da yudafi'uhu, wato tahsul mudafa'atu bainaka wa bainahu, huwa yurid al-khuruj wa anta tamna'uhu min al-khuruj, shine mudafa'a din, shi yana son fitowa kai kuma kana matsewa ba zai fito ba, manzo Allah ya karkai sallah a wannan halin. Amma koda kana ji matakar bai zo matsawa ya fito da kansa ba, kana ji dai amma bai matsa ba dan kai sallah babu laifi. Amma sai in mudafa'a ta faru, mudafa'a ko ba ta faruwa, sai gashi yana son fitowa kai kuma kana matsewa, to an samu mudafa'a. To a cikin wannan yanayin sawa'un bayan gida ne ko bawali ne, to duk a wannan yanayi dai ba za ka yi salla ba. To wannan cewa mutum ba zai salla ba, sai su malamai suka yi sabani dangane da cewa yaya za a yi wannan rashin yin salla. Shin ana nufin an rushe sallan ne ta yadda koda ka yi ba ta yi ba, ko kuma a'a, hani ne wanda yake kunshi da kamalar salla. Ma'ana idan kai sallar bata zama kamila ba, amma da za ka yi ta inganta sai dai bata zama kamilar sallah ba. Malamai sun yi sabani game da wannan. So mazhabin Abu Dawud az-Zahiri da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suke cewa matukar an kawo abinci, matukar mutum na jin bawli ko bayan gida, to babu shi babu sallah. Ko da yayi sallah ma tana ganin rusasshiya ce kawai, ba ka da sallah. Ka tsaya kawai ka ɗebi girki ka sha abin sha ka natsu, fa izatu ma'anantum fa aqimu salata. Ka je bayan gida ka gama bukatar ka ta dan adam, bayan ka gama sai ka zo kai. Amma in dai ga abincin, manzo Allah ce karka ci farat, ba karka fara sallah faratin abincin, sai ka ce a'a manzo Allah ba komai zan yi, suka ce baka da sallah. An gane ku? To sai dai shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dan ƙara bayani cewa yayi matukar akwai bukatuwa mai tsanani zuwa ga abincin, yunwa ta kama ka ko kishirwa ta kama ka aka kawo abincin, to wannan idan kai sallar a wannan halin ka kici ka kisha, to baka da sallah. Amma idan baka da tsananin bukata, kila an kawo maka abinci a gidanka bayan ko ka riga ka ci a waje, ka ci a gidan makwabci, ka ci a gidan abokinka, ka zo gida kuma za a yi sallah kuma sai a kawo maka abinci, yanzu a wannan lokacin kana da bukatuwa? Baka da bukatuwa. Don haka abinda ake jin tsoro na abinci ya dauke ma hankali, yanzu babu wannan tsoron saboda baka da bukatar abincin. Sai Ibn Taymiyya ya ce idan kai sallar a irin wannan hali ka bar abincin sallar ka ta yi, amma in akwai bukata sai ka ki sai ka zo kai, to yace baka da sallah. Amma su zahiriya suka ce ba ruwan mu ko mun koshin da kai matukar an kawo abinci, to sai ka dan dan dana kafin kai sallah, in ba haka baka da sallah. Nan ka kaga su ba su hararo ma'ana ba, zahirin lafazi suka kalla, zahirin lafazi suka kalla, ba su kalla ma'ana ba. Wannan zance na Ibn Taymiyyah yana da matukar karfi kwarai da gaske, duk da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa idan kai sallar wai makaruhi ka aikata, amma sallar tana nan. To amma dai a gaskiya abin da yafi dacewa da zahirin hani shine manzon Allah ya kore sallah. Wannan kore sallar kuwa yansarifu cewa ila nafyi li zati salati la li kamali salati, nafyi li zati salati la li kamali salati. An gane ku? Hadisi na gaba, ko dake mun gama da uku, hadisi na gaba dai a cikin wannan babi, shi malam dai ya hada su cikin babi daya, amma mai sharhi sai ya kare wani babi reshe a cikin babin farko na makruhatus salati, sai ce babu awqatun nahyi, amma wannan reshe ne da ka'ida, wato duk yana shiga cikin bab ne na makruhatus salati kamar yadda shi mai littafin yayi a asali. Al hadisus thani wal 50, hadisi na 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث wani hadisi an karɓo shi daga Abdullahi ɗan Abbas wato ɗan baffan annabi sai da abincin tabbata gare shi kala yace shahida indi rijalun mardiyuna shahida indi rijalun mardiyuna waɗansu mazaje amintattu wurina sun ba da shaida waɗansu mazaje amintattu yardaddu a wurina sun ba da shaida wa ardahum umar wanda ma nafiyar dada shi kuma cikinsu gaba ɗaya shine Umar ɗan Khattab ma'ana cikin mazajensa yardaddu har akwai Umar ɗan Khattab sun ba da shaidar cewa me anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi naha anis salati ba'da subhi yayi hani dangane da yin sallah bayan asubahi hatta taqlu ash-shams har sai rana ta fito wa ba'da al-asr hatta taghruba ha kuma ya hana yin sallah bayan al-asr har sai rana ta fadi wa ma fi ma'nahu min al-hadith da abinda zai shi iya shiga karkashin wannan wato na hadisai an gane ko wato anan gurin adadi ne na sahabbai suka ji haka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda gaba daya Abdullahi dan Abbas yake amintattu ne wurina amma mafificin su su waɗannan da suka kawo hadisin Umar ɗan Khattab ma'ana ko da bai faɗi sunan Umar ba ma shi sahabi in ya ji hadisi daga sahabi ɗan uwansa manzon Allah ya ce ba mu bukatar sai ya faɗa mana sunan sahabin dan mu binciko cewa adali ne ko ba adali bane ba li'anna sahabata kulluhum udul domin sahabbai gaba ɗayan su adalai ne dan haka jahalatu sahaba la tadurru wa la taqadahu fi sihhatil hadith kasancewar ba a san waye wannan sahabi ba baya kawo cikas wajen ingancin hadisi ya isa kawai a ce sahabi ne ko da ba san sunan shi ba ko da ba san garin su ba ai adalai ne da nassin alqur'ani mai girma walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim wannan ayar kadai ta ishe sahabi alfani wallazina amanu Allah ya bada sufar sun yi imani wa hajaru kuma sun yi hijira habasha har so biyu sannan ga zuwa madina wa jahadu fi sabilillah sun yi jihadi ba dan neman suna ba sai dan neman yardan Allah wallazina awaw da waɗanda suka karɓi bakuncin su mutanen madina kenan wa nasaru suka taimaki musulunci suka taimaki annabi sai Allah ya ce ulaika waɗannan humul mu'minuna haqqa sune musulmai sune mummune da gaske ba wai humul mu'minuna ba kawai ayi shiru balashi a'a humul mu'minuna haqqa sune mummune da gaske tabbas ko shakka babu lahum maghfiratun wa rizqun karim to wanda aka ce wannan sai ka ce ka san sunan shi sannan ka yadda ai magana ta riga ta kare kenan to amma duk da haka sai kawo Umar ɗan Khattab dan ya fito mana da wani daga cikin su ma'ana ba sai ya ambaci sauran ba kuma yake bance shi da ambato dan ya fi sauran falala cikin waɗanda aka bari an gane ko ma'ana wannan kadai ya isa nuna mana a cikin sanadin babu Abubakar inda da Abubakar da wani ne za a gabatar kenan dole za a gabatar da Abubakar ala Umar bisa ga Umar ɗan kafin mu yi wannan bayani daga wannan hadisi mu ji hadisi na gaba don suna tare da juna alhadisu salisu wal khamsun حديثنا هم سند أكو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وانا حديث أنكر أو دقى أبو سعيد الخدري أنقانكو أبو سعيد الخدري شيكم دقى منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منزل الله تي لا صلاة بعد الصبح hatta tartafi ash-shamsu ba ayin sallar nafila bayan asuba har sai rana ta daga wala salata ba'da al-asr hatta taghiba ash-shamsu ba ayin salla bayan al-asr har sai rana ta fadi qala al-musannif wa fil bab an ali ibn abi talib wa abdullah ibn amr ibn al-as وابي هريره وسمره بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وأمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنها والسنابه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل يتي أولا بابي نهدي سندك سبقوا شيء هنا صلى بايا أصبح حصيرانا تافتو hana sallah bayan la'asar har sai ta fadi. Cikin wannan babi akwai ruwayoyi banda wadanda muka gabatar, akwai ruwayoyi daga Ali bin Abi Talib da Abdullah bin Amr bin al-As da Abu Huraira da Samra ibn Jundub har zuwa Aisha, sai kuma yace wasunabihi, har ma akwai asunabihi. To dan karka dauka sunabihi din nan sahabi ne, sai yace walam yasma minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai shi bai ji daga manzon Allah kai tsaye ba, ma'ana ko da sahabi ne bai ji hadisin daga manzon Allah kai tsaye ba, fa hadisuhu mursal, dan haka hadisin sa mursal ne, wato yana cikin marasilu sahaba kenan, wanda marasilu sahaba kulluha siha, dukkanin su ingantattu ne, dukkan mursalin sahabi ana daukar shi a matsayin ingantacce. An gane ku? To malamai sun yi sabani dangane da waɗannan lokuta guda biyu, cewa ba za a yi sallar asubahi ba, ba za a yi sallar nafila ba bayan asubahi har sai rana ta fito, ba za a yi ba kuma bayan la'asar har sai rana ta faɗi. Malamai sun yi sabani. Waɗansu malaman suka ce yin sallar a wannan lokaci na bayan asubahi ko bayan la'asar makruhi ne, ma'ana idan mutum yayi ya aikata makruhi. Shin sallar tayi? Eh, sahhati salatu ma'al karaha, sallan tayi amma ya aikata me makruhi. Haka waɗansu malamai suka tafi kan wannan ra'ayi a daga cikin malamai. Waɗansu kuma suka ce a haramun dai, duk wanda ya sallasa ma ta faci. An gane ku? Akwai waɗanda suka tafi akan haka. Akwai waɗanda suka ce so irin waɗannan hadisai, wato gaba ɗaya ma, wato ba wani abin nan, kawai za ka iya yi dan an shafe waɗannan hadisan, kamar yan zahiriya suna ganin cewa wannan hadisai da suka hana yin sallah bayan asuba ko wanda suka hana sallah bayan la'asar, suna ganin cewa gaba ɗayan su an riga an shafe su ahadithu mansukha, hadisai ne waɗanda an shafe su, dan haka yanzu mutum zai iya yi kai tsaye. Abin da yasa suke cewa an shafe su, sun kalli waɗansu hadisai ne da cewa lalle annabi ya yi sallah bayan sallar la'asar, kuma annabi ya ga wani ya yi sallah bayan sallar asubahi kuma duk bai hana su ba, sai suka ce to wannan ya nuna waɗannan hadisai sun shafe wancan. Hadisan annabi ya yi sallah bayan la'asar, wannan har cikin Bukhari akwai su. Ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ta ga Annabi yayi sallar nafila bayan la'asar, sai yake bata bayanin cewa waɗanda ya saba yi ne na bayan azhar bai yi su ba, sai yayi su yanzu a madadin waɗancan. Akwai wanda take cewa ma Annabi bai gushe bai na sallah bayan la'asar har sai da ya bar duniya. To dan haka sai suka ce waɗannan hadisai tunda dai sun tabbata sun shafe wancan kenan, amma hadisin cewa an yi sallah a gaban Annabi bayan asubahi bai hana ba, wannan haka ne. Ya ga wani mutum yana sallar nafila bayan sallar asubahi, da ya kammala ya tambaye shi me kai, yace ayi raka'atan al-fajr ce ta ku ce mun nazo masallaci an fara asuba na shiga da jama'a, da aka gama sai nayi ta, sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba. Fa aqarrahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya takririn sa, kaga wannan diya tabbatar. Sai suka ce to idan muka hada waɗannan hadisai da waɗansu waɗanda za su iya shiga cikin ma'anar su, to kenan sun nuna wancan hadisai na cewa kar ayi sallah bayan asuba ko kar ayi sallah bayan la'asar, an shafe su sun tashi daga aiki. Amma wannan magana ba haka ba take ba, ba haka take ba. Wancan hadisi na cewa kar ayi sallah bayan asuba shi yana nan, wancan hadisi na cewa kar ayi sallah bayan la'asar shi kuma yana nan. To amma menene bayanin su da waɗannan hadisai da muka ambata yanzu, da ma waɗansu hadisan daban waɗanda ba wannan ba, kamar hadisin wato ainihin da ke cewa idan ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka sallar nafila raka'a biyu. Manzo Allah ce idan ka shiga ba tare da yake bance lokaci ba, idan ka shiga da safe, in ka shiga da yamma, in ka shiga da dare, in ka shiga bayan asubahi, in ka shiga bayan la'asar, bayan magariba, bayan kaza, bayan kaza, in dai ka shiga masallaci kada ka zauna har sai ka sallar nafila raka'a biyu, yana cikin Bukhari. Kaga wannan ya nuna umum ne, duk lokacin da ka shiga sai kai. To kaga shi ma in zahiriya suka dauka suka har hada za su karawa ra'ayin su karfi cewa lalle waɗannan hadisan sun shafe waɗancan. To amma kamar yadda na faɗa ba haka al'amarin yake ba. to idan ba haka al'amarin yake ba, yaya al'amarin yake? Wato yadda al'amarin yake shine, shi mutawar daukan ita la'asar hanin da aka yi na yin sallar nafila bayanta hani ne da yake da alaka da lokacin da rana ta fara ja. Idan rana ta fara ja har ya zuwa lokacin faduwarta, an hana nafila a ciki. Amma matukar daga gama la'asar ne rana bata fara ja ba, har yanzu baka shiga waqtul karaha din ba. Kun fahimta da kyau? Wancan hadisi da ya nuna annabi ya yi bayan la'asar, lallai ya yi ne bayan gama la'asar ba tare da jinkiri mai yawa ba. Wannan hadisai da suka ce kar a yi suna nufin kar ka yi lokacin da rana ta fara ja, domin daga lokacin da rana ta fara ja ba za ka yi ba kuma har rana ta fara. Ina fatan kun fahimta. Amma hadisin asubahi shi ma bayan sallan nafila, bayan sallan asubahi ba za ka yi nafila ba, sai fa'in raka'atan al-fajr sai ta kwace maka dan ka zo masallaci a makare. Ba lokacin da za ka yi raka'atan al-fajr, kana zuwa an tayar da sallah sai ka yi, idan an gama sai ka yi. Sai ya zanto cewa hannun yana nan ga kowa da kowa, sai fa wanda raka'atan al-fajr ta kwace masa, to shi ya halatta ya rama bayan asubahi ko da rana ba ta fito ba. Dokar ta shafi kowa, amma an kebance wannan shi kadai. Ina fatan kun fahimta. To daga nan gurin kuma sai babbar tashar da za ta shiga duk waɗancan shi ne nafilfilin da ake kira zawatul asbab, wanda na shafa dusu a nan gurin. Kamar tahiyatul masjid nafilatun zatu sabab. Kamar misali nafila ba'da tahara ita ma nafilatun zatu sabab. An gane ko? Dukkan wata nafila da take da wani sababi nata na kanta da ya haifar da ita, to ko da a waɗancan lokuta da aka yi hani ne, in sababin ya faru sai ka yi ta. Hanin bai shafe ta ba, tunda ita tana da me? Tana da sababi. Shi ne kamar mai tahiyatul masjid, in ka shiga masallaci ko da bayan asubahi ne, ko da bayan la'asar ne, ko da rana ta fara ja, wannan shiga masallacin shi ne sababin na yin me? Na yin nafila. Saboda shigar sai ka yi. Amma wanda yake zaune a gida ba masallaci ya shiga ba, in rana ta fara ja ba zai bi, manzon Allah ya hana shi. Haka wanda ya riga ya gama rakatan al-fajr a masallaci, kuma aka gama sallar asuba ce zai wata nafila ko yana cikin masallaci, shi ma manzon Allah ya hana shi. Amma idan ya shigo masallaci a lokacin nan, to li sababi dukhul sai tahiyatul masjid li'annaha nafilatun zatu sabab. Kun fahimci wannan da kyau? Kamar kuma nafila ta tahara, menene nafila ta tahara? Wannan za a fahimci wannan ne a hadisin Bilalu dake cikin Bukhari. Manzo Allah ke cewa Bilalu, me kake aikatawa ne? Li anni samitu khashatan alayka fil janna, naji motsin, naji karan takalmanka cikin gidan aljanna. Wani irin aiki kake yi? Sai Bilalu yace, abinda na sani shine ba yanda za a yi tsarki ya kama ni a wani lokaci na dare ko rana, in yi tsarkin ba sai sai nayi alwala na sallaci nafila da shi. Sai ce to wannan shine baka wannan falalar. To sai waɗansu suka ɗauki wannan a matsayin mustahabi ne, yanzu kana zaune kawai sai bawali ya kama ka, sai ka je kai bawali kai alwala. In kana so mustahabi ne kai sallar nafila, ko da waqtul karaha ne kai banda kai, domin nafilar ka zatu sabab ce, tana da sababinta. Ina fatan kun fahimci wannan. To irin waɗannan suna nan, su ne aka haɗa su sai aka rada musu suna zawatul asbab. In ɗaya ce zatu sabab, in da yawa ne zawatul asbab. Daga nan sai suke cewa annawafil tanqasimu ila qismaini, annawafil almutlaqa wan nawafil min zawatil asbab. Wato akwai nafilfili mutlaqa wanda ba su da wani dalili, to irinsu ne aka hana yin su bayan asubahi ko bayan la'asar. Kar ku manta da cewa bayan la'asar din lokacin da rana ta yi ja har zuwa faduwarta. Amma dukkan nawafil min zawatil asbab za ka iya sallata su ko da bayan asubahi ne, ko da bayan la'asar ne, ko da lokaci ne na karaha za ka iya yin su. Ina fata an fahimta. Dan su suna da sababi nasu na kansu. Ban ji ba. Ba dai ka shiga masallacin ba? Akwai waɗanda suke tawilin cewa ko da baya ne kun zama, amma dai sababin shi ne shiga masallaci. Sai dai in ya zanto cikin masallaci akwai wuri ne dama da mutane sun saba suna wucewa, to wannan abidu sabil kenan, bai so zama ba. Su suna kafa hujja ne da hadisin da yake nuna cewa, hadisin Abu Qatada din da yake cewa wato wa arada an yajlis, ko kuma fali sallar da ka ta ne qabla an yajlis, sai suka ce kaga dan saboda zai zauna ne, da ba zai zauna ba kawai wani abu ne da koyi fita. To amma masu fiqh sun ce da kai manzo Allah abbara bi iradatul julusi bi itibaril ghalib لان غالب من يدخل المسجد انما يدخل للجلوس فعبر بالغالب والنص اذا ورد في الغالب لا يعتبر مفهومه ام بيزنن لكيو to wadannan hadisi dai gashi dai a takaita abin da suke nuna wa da dukkan maganganun malamai da na faɗa man dai abin da ke shine mafi inganci. Sai ma dai ce ma yi wa kazu minal hadisai ne abin da za a kwaikwaya ko abin da za a iya ɗauka na hukunce-hukunce karkashin waɗannan hadisai guda biyu. Na farko annahyu an nawafil salatil mutalaka, hani dangane da yin salloli na nafila waɗanda suke mutalaka ba su da sababi, ba'da salati subhi bayan asubahi hatta tustashruka shams har sai rana ta hudu, watartafi kuma ta ɗagu zuwa sama, ma ya ƙarfi min salasati amtar gwargwadon yadda zai kai mita uku. Na biyu annahyu an nawafil salatil mutlaqa ba'da salatil asr, hari dangane da nafil fili waɗanda suke sake ba kaidi wato bayan la'asar hatta ta diba shamsu har sai rana ta faɗi. Na uku yu'khadhu min hadisi abi sa'idin la salata bi hadarati la salata ba'da salatil fajr, wani hadisi ne wato yake zamu iya koya daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa ba a yin sallah ba'da salatil fajr, bayan sallar asubahi. Abinda za a fahimta shine me, annan nafya huna lil jinsi wa hadha muqtada al-lughati, lakin sighata an-nafy idha dakhalat ala al-fi'l fi alfaz ash-shari' fal awla hamluha ala nafy al-fi'l ash-shar'i li anna jins as-salati la yumkin nafyuhu fash-shari'u يطلق الفاظه على عرفه وهو الشرعي. مال احمد لتافن امين ابو تو سي كذرا ايدو سوسي سوسي واتو مغانا تي تي علمي يمن ده يارن فقه هو كركشن حديثن لا صلاه بعد صلاه الفجر يتي زاو فهمتي ان النفي wannan kore sallah da manzon Allah yayi cewa la salata huna anan lirjin, yana kore dukkan jinsin sallah ne. Wa hadha muktada al-lugha, wannan shine abinda lughar larabci take tabbatarwa, domin la dinnan nafiya lil jins, la ce nafiya lil jins yace, lakin nasighatan nafy yace sai dai fa ita siga ta kore a abubuwa, idza dakhalat alal fi'li in ta shiga cikin fi'li fi alfaz ash-shari' cikin lafuzza na shari'a, fal aula hamluha ala nafi al-fi'l ash-shar'i, abinda yafi dacewa kar a dauki cewa tana kore jinsin sallah ne, a'a tana kore sallar da shari'a ta sa mata suna sallah. Wato ya kamata a dauki wannan nafi din ala nafi al-fi'l ash-shar'i bisa ga kore aiki na shari'a, amma ba bisa kore aiki ba. Wanda yake nufi da wannan, dan idan mun ce la salata ba'ad al-fajr ko ba'ad al-asr, shin yanzu mutane suna yi bayan asubashi din da bayan la'asr din ko ba sa yi? Suna yi. Dalilin da yake sa suna yi wadansu saboda me? Saboda jahilci ba su san hukuncin ba. To idan kace la ta kore jinsi ne, manzon Allah ya ce kwata-kwata ba za a yi ba, yana nufin mutane ma ba ma za su aikata ba, Allah ba zai ba su dama ba. Haka ake nufi shine nufin jinsi din kenan. Yace to babu yanda za a yi madauki wannan a haka, sai dai mu ce sallah a shari'ance babu ita, ma'ana duk wanda ya ba sallah ba ce ta shari'a, lalle jikinsa ya yi motsi wajen aiwatar da sallah, amma shari'a za ta karɓe ta matsayin sallah? To shi yake cewa ana kore ayyuka ne na shari'a, ba ayyukan mutane ba, don mutane sa iya yi sa iya kin yi, amma ko da sun yi a shari'ance dai shari'a ta kore ba ta yiwu ba. Wala Ahmad ka fahimta da kyau, saboda lafazin abin yana wurinka. Shine yake cewa saboda me yake haka, li anna jinsa salati la yumkinu nafihu, ka kore sallah gaba ɗaya ka ce babu ita, ba ita za ka iya kore ta gaba ɗaya, dan lalle akwai ta, dan wani ya yi ta, ya yi rukudi ya yi sujada, sai dai shari'a ta karɓa ko ba ta karɓa ba, to nan gurin ake magana, amma ba aikin dan adam din ba, karɓuwa a wurin shari'a ake kallo. kun gane da kyau, fashari'u yutliqu alfazahu ala urfihi, ita shari'a wato shi mai tsara shari'a shine Ubangiji, yana bayar da lafuzzan sa ne dan su bayar da ma'anonin da yake nufi a shari'ance, ba ruwan shi da ma'anonin sa na larabci. Ina fata an fahimta, domin akwai al'urfun lugawi, akwai al'urfun shari'i. Al'urfun lugawi yadda aka saba a lugar larabci, in an ce kaza me ake nufi. Al'urfun shari'i yadda aka saba a yaren shari'a musulunci, in an ce kaza me ake nufi. Kamar yadda sha buga mana bayani da sallah, as-salatu fi urfun lugawi addu'a, amma fi al'urfi shari'i fa aqwalun wa af'al muftatahatun bi at-takbir wa muftatamatun bi at-taslim. مثلا الزكاه في العرف اللغوي الزياده والنماء ان غني بو اما كما وفي العرف الشرعي ف وتشيني منني نسب مال مخصوص يؤخذ من كذا مخصوص من كذا مخصوص من كذا مخصوص كما يدي سكه تعريفنتا تو wannan urfin shari'a kullun shi ake dora lafazzan qur'ani da hadisi akai ba urfin larabci ba. Idan muka dauki la salata a larabcanta, ana nufin kwata-kwata babu sallar, ba ma za ta yiwu ba ta yiwu. Amma idan muka dauki ta la salata a shari'ance, ta yiwuwa dan adam yaya kace amma shari'a ba ta karfa ba. To idan lafazin ya zanto zai iya daukan ma'anar larabci a ce kaza, zai iya daukan ma'anar shari'a a ce kaza, ko ma'anonin suka sa bamban da juna, akan wace ma'ana ya kamata a bashi, ta larabci ko ta shari'a? Ta shari'a shikenan. Idza darul lafzu بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فالمقدم الحقيقة الشرعية للغوية فالمقدم الحقيقة الشرعية للغوية هو إذا دار اللفظ بين العرف الشرعي والعرف اللغوي فالمقدم العرف الشرعي للغوي نقول فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم ما التي فهم من بعض الأحاديث أي فهمت كركش وطنسو حديثي دسكي هانا صلى الله وطنس الله كتا إلة النهي أن إلة النهي دليل ديسا كهانا هي خشية مشابهة الكفار جنس ورنكر مسلمي سيكا من تيتين يادا كافرين shi yasa aka hana su. Da akwai hadisin da yake cewa kar ayi sallah lokacin da rana take dab da faduwa ko take dab da fitowa, dan a wannan lokacin ne masu bautar rana suke mata sujada, lokacin fitowar ta da kuma lokacin mai faduwar ta. To kaga kenan dalilin da yasa aka hana yin sallah a wannan lokacin, dan kar ibada mu ta yi kama da tasu. Yace to tunda haka aka fahimta karkashin wadansu hadisan, fa yu'khadhu min hadha, karkashin wannan kuma sai mu ƙara fahimtar cewa tahrimu tashabbuhi bihim, ashe haramun ne yin kamanceceniya da kafirai ta kowane bangare, tunda an hana mu kamanceceniya da su ta fuskar ibada, haka ta dukkan bangarori ma. Wa taqalidihim fi ibadatihim, bai halatta ba ko koyo su cikin ibadojin su, wa adatihim ko al'adun su, wa taqalidihim ko ta'adun su da suka saba yi na yau da gobe, duk ba za a koyo su ba. An gane ku? Babi na gaba yace babu qada'il fawa'iti, haka ne ko? Babu qada'il fawa'iti wa tartibuha, babu qada'il fawa'iti wa tartibuha. Wannan babi ne da zai magana dangane da rama al-fawa'it, sallolin da suka kubuce. Al-fawa'it jam'i ne, in guda ɗaya ce al-fa'itatu, as-salatul fa'ita, sallar da suka kubuce baka samu daman yin ta ba. Al-salatul fawa'it, sallolin da suka riga suka kubuce baka samu daman yin su ba. Babu qada'il fawa'iti, babi ne da yake magana dangane da rama sallolin da suka kubuce ba mutum bai yi su ba. Wa tartibuha, tare da bayanin cewa in zai yi su kuma zai yi su ne a jere. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر ba'dama gharabati shams thumma salla ba'daha al-maghrib. Wani hadisi an karɓo shi daga Jabir dan Abdullahi, Allah shi ƙara yarda a gare shi. Jabir dan Abdullahi yake cewa anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ja'a yawm al-Khandaq. Umar dan Khattab ya zo ranar yakin Khandaq. Ba'dama gharabati shams, wato ya zo bayan rana ta riga ta fadi. Faja'a la yasubbu kuffar Quraysh, sai kawai ya fara zagin kafiran Quraishawa. Yana Allah wadaransu, Allah la'ance su, yana zazzagin su da fadin bakake maganganu. Wa kala yace ya Rasulullah ma kittu usalli al-asr, yace manzo Allah wallahi ban kusaci in sallaci al-asr ba hatta karji shamsu ta gurub, har rana ma ta kusa ta fadi. Wato kada kenan, fi'ilin kada yana cikin af'alul muqariba. To af'alul muqariba kamar musamman shi fi'ilin kada, an gane ko? Idan aka ce kada ya kusa yayi kaza, ya kusaci yayi kaza kenan. Kada an yaqum ya kusa ya tashi kenan, ya tashi. Kada an yajlis ya kusa ya zauna kenan, ya zauna bai zauna ba. To sai nan gurin yace ma kittu usalli al-asra, ban kusaci in sallaci al-asr ba. Ma'ana kusantar ma kanta ban kusance ta ba, ballantana ita kanta mai yin sallatin. Hatta kadati shamsu taghrib, har sai da rana ta saura kiris ta fadi, sannan na tuna. To waɗansu malaman harshen larabci sukan ce shi fi'ilin kada yana da wani sirri na daban, shi ne idan harfin nafi ya shiga cikinsa sai zanto tabbatarwa yake, idan an tsiraita shi da harfin nafi sai zanto korewa yake. Idan ka ce kada an yajlis, wato bai zauna ba kenan, lam yakad yajlis ya zauna kenan. Kada an yaqum bai tashi ba, lam yakad yaqum ya tashi kenan. So kafa hujja da cewa fazabahuha wa ma kadu yaf'alu, kaga sai Allah ya ce ma, wannan ma din ba filin ba harfin nafi bane ba, kadu ko filin kada ne ko, wa ma kadu yaf'alu, shin sun yanka wannan sani ko ba su yanka ba? Amma sai Allah ya ce ma kadu yaf'aluna. Idan idza asbata idza dakhalahu harfun nafi dalla ala al-isbat, wa idza jurida min harfin nafi wala din yi sallah wa tawadda'na laha, mu muka alwala dan wannan sallah din. Amma bai zai faru fa sallal asra, sai sallati al-asr ba'da ma gharabati shamsu, bayan rana ta riga ta fadi. Thumma salla ba'daha al-maghrib, sannan bayan ta kuma sai sallati maghriba. Wato wannan abin da ke nunawa rama sallar da ta kubuce, baya ga haka a jiranta sallolin idan an zo yi. Idan muka ce ramawa, kaga dai la'asar lokacin ta kafin faɗuwar rana ne, in rana ta riga ta faɗi lokacin ta ya wuce ko? To gashi manzo Allah ya rama. To idan muka ce jirantawa, tsakanin la'asar da magariba wanne ake fara yi? La'asar. Da haka ko da annabi ya zo gashi lokacin magariba ya ce ko, amma bai fara yin ta ba har sai dai la'asar din, sannan sai me? Sai sallati magariba. To wannan gaba ɗaya ya shafi babin da mai littafin ya kulla, wato babin qada'i na al-fawa'id wa tartibuha, tare kuma da jiranta su. Babu qada'i al-fawa'id wa tartibiha, da jiranta su. To malai ce ma yu'khadhu min al-hadith, abin za a iya koyo cikin wannan hadisi. Farko wujubu qada'i al-fawa'id min as-salawat al-khams, wajibin rama salloli da suka kubuce daga cikin salloli guda biyar. Haka kawai ya faɗi zancen yayin shiru, yace daga cikin salloli guda biyar wajibi ne a rama su. To ita kuma ramuwa lalle wajibi ce ga wanda ya yi mantuwa, yayin da ya tana ya zama wajibi ya yi mai ya rama. Haka kuma ramuwa wajibi ce ga wanda ya barci ya ɗauke shi har lokacin sallah ya fita, da ya farka sai kuma ya game lokaci ya yi abin nan sai ya tashi ya rama wancan wanda ta wuce kenan. Duk waɗannan salloli guda biyu yinsu ya zama mai wajibi. Amma wanda ya bari da ganganci fa, idan malam ya ce wajibi ne, yana nufin a wata mazhabar, amma ba a dukkan mazhabobi ba. Wanda ya bar sallah da ganganci har lokacin ta fita, shin zai rama ko ba zai rama ba? Wannan ina jin mun shayin bayani akai. Al-zahir, nabi kuma al-zahiru anna ta'khiraha fi hadhihi al-qadiyyah laysa nisyana, yake cewa abin da za a fahimta a zahiri abin da yasa annabi jinkir al'asr bai yi ta ba ba wai dan mantuwa bane ba wa inna ma huwa amdun yace da ganganci ne walakin hadha qabla an tusra salatul khawf kama rajjahahu ulama sai dai an yi hakan ne tun kafin a tsara salatul khawf kamar yadda sauran malamai kamar yadda yawa daga cikin malamai suka rinjayar wadansu kuma sun tafi kan cewa mantuwa ce na uku fihi dalilun ala taqdim al-gha'ibati ila al-hadira wannan ke nuna idan ga sallah wanda lokacin ta yi ga wata ta kuma ce maka al-asr da az-zahr baka yi su ba yanzu kuma lokacin magriba ne sai ka fara da az-zahr da al-asr sannan ka sallaci magriba din bil qada'i wajen ramuwa ma lam yadhik waqt al-hadira matakar lokacin wanda yake ciki din bai kuntata ba amma in ya kuntata zai fita sai ka fara yin ta sannan wancan fa inda zalika tuqaddamu kai la taksur al-fawaid in lokaci ya kure to sai ka fara yin wanda yake cikin lokacin ta sannan ka ramuwa wancan dan ka dukkan su zanto ramuwa kuma za a yi su abu na hudu jawazu du'a'i ala az-zalim halatan yin addu'a ga az-zalimi dai ina muka fahimci wannan Umar dan Khattab ya zo subu kuffar Quraysh manzo Allah bai ce me yasa kake zagi su da bi halatta zagi su ba da sai annabi yayi ya hada amma tun da annabi ya kyale shi wato ya halatta yayi me kenan ka zagi su لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك تدوا أنه صلى الله عليه وسلم بمسا إنكاري با نبير مشروعية تهوين المصائب على المصابين شرع أن تور سوك قوام تم مصيبة إم مصيبة تاكاما كاشي ما بجي سكت هبا دمونا أي ما يسوكيني ما ما يسوكيني كيكو مكاسم ببجي أما دان كسباسي كونجر هنكلي كريا كريا غمد للايوا sa masa hofu a cikin rayuwa ya ji lalle in dai dare da rabo ko ba haka ba amma idan abin kaza ne ba subhanallah kai ai sai da haliyi to wannan magana ta kamata fa musibar girma kuma ita kanta wata musiba ce ta biyu amma ka danta sai shi wannan ai ba sauki bane ai kai in ka ga abin da ya samu wani ma ai naka mai sauki ne ai Allah ya maka gida dogoma ai kaza da kaza kuma wannan ai ba zai iya wucewa ka wani ma ba yi shi wannan da mako gutu dukka kanan da take da irin wannan zantukan da sauransu daga ina zama fahimta ka Umar yana jin takaitin la'asar bai yi ba har rana ta faɗi ya zo yana jin wannan takaitin sai manzon Allah ya kwantar da hankalinsa da nuna masa wallahi ma sallaitwa ni kaina ma ban yi ta ba ma'ana sai Umar ya samu me sauki a tun daga shi wanda ya fi shi ma bai yi ba shine manzon sa sallaci ba a ce ta da mu a ce abin shi ma mai sauki ne an fahimta ko kamar ka fito da masassara sai je ban yi bacci ba ne ce ni yau kwana uku ma ban yi bacci ba sai ka zanaka da sauki kenan ma'ana na ji yafi na kike na shida jawazu halis sadiq mutumin da yake da gaskiya zai iya rantsuwa ko da ba ce yi ba walau lam yustahlaf ko da ba ne mai rantsuwa ba dan da sai annabi ya ce wallahi ma sallaituha wake bi mace bashin rantsuwa amma dan yana nuna halacci li ta'kidul kalam dan karfafa zance fa take cewa abin da yake da alaka da wannan hadisi suna da ɗan abubuwa da dama musamman dangane da walwalar zance dangane da rama sallah ga wanda ya barta da ganganci na san cewa mun shayi amma na yi mana alƙawarin gobe za mu ɗan maimaita wani abu daga ciki ko wani sabon abin da sabon dalili da sabon bincike ya haifar waɗanda da ba a taɓa faɗin su ba wannan sai in Allah ya kai mu gobe kenan za mu takaita a nan saboda yau kun san cewa akwai lasa bayan shayi din da haka za mu dakata haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta'ala shi ya fi yake kuma hukuntar da mutane ta yadda ya so ba ta yadda su suka so ba ya kawo musu zafin rana ko da a lokacin ba su da buƙatar zafin rana da su tilasta zuwa ga shiga inuwa ko ba sa so ya saukar da ruwa ba tare da ya ba su shawara ba wani lokacin ruwan ya dake su wani lokacin su fita a guje har su bi inda za su kafe sannan kuma ya kawo iska ko guguwa mai ƙarfi ta yaye rufin kwanan gidansu ta kayan da dandun gidansu ba su isa su hada iskar nan zuwa ba ya gurɓata yanayin sararin samaniya jiragensu su kasa tashi ko in sun tashi su yi karo ko ba yadda suka iya dan shi ne ilahu shi ne rabbu shi ne almuhaimin shi kaɗai ba ya da abokin tarayya to waɗannan yarda da wannan a cikin zuciyar bawa wato abin da ke nunawa sallamawa game da ubangijinsa jin cewa akwai wata tawa sama da shi akwai wani ƙarfi da tunani da ya kera na shi wannan duk addinin musulunci ya kunshi wannan faɗakar da ɗan adam wannan tunatar da shi waɗansu ababai na halitta da zai izina da su don ya gane akwai Allah samuwar sama da samuwar ƙasa la khalqus samawati wal ardi akbaru
من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دهاها سننكم ابن دي شافي ابن اجل الشعائر التعبدية دوكوكي نعبادة صلى ده ازمي ده ذكاء ده ذكري ده هلالة ده صلاة النبي شعائر نوادنا sannan abin da ya shafi ɗabi'u da halayya na gari mutum ya zama mai haƙuri ya zama jarumi ya zama mai kyauta ba marowaci ba ya zanto mai kawar da kai ya zanto mai ɓoye fushi ya zanto mai afuwa idan an masa laifi dukkan waɗannan musulunci ya kunshe su sannan kuma abin da ya shafi mu'amala na rayuwa auratayya cinikayya kasuwanci zama na makwabtaka da sauransu duk addinin musulunci ya kunshi wannan babu wani addini da zaka je ka bincika littafin shi ka samu bayani filla filla dangane da waɗannan al'amura sai musulunci dukkan sauran addinai sun kasa wajen biya wa masu so bukatunsu ta waɗannan ɓangarori da na ambata za ka samu wani ɗan tsokoko suka biya wa mutum ya yi kaza ko dai a ƙarshen mako ko a ƙarshen wata sannan kuma sauran kwanaki a cikin makon ko a watan kuma ya je ya tsara yadda ya ga dama ya yi lissafi ta yadda ya ga za ta fushe shi amma addinin ya gajiya wajen tsara masa ya zai zauna da matarsa ya zai zauna da shugabansa ya zai zauna da ɗansa ya zai zauna da makocinsa to kaga addinin musulunci ne kadai ke da wannan gamsasshen tsarin sannan kuma addinin musulunci ne kadai ke kula da bukatun ɗan adam gashi duk ɗan adam ne amma sai a shirinta kowane mutum ana shar'anta masa abu gwargwadon yadda ya dace da yanayin da ya samu kansa a ciki bisa ga ka'idar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha shi yasa manzon Allah ya ce salli qa'iman in ka samu dama kana da iko kana da koshin lafiya ka yi sallah tsaye fa in lam tastati fa qa'idan in baka da iko saboda rashin lafiya ba za ka iya tsayawa ba sai ka yi a zaune fa in lam tastati fa ala janb in baka samu dama kuma sai ka yi ta a kwance yayin da ya kasance kana da koshin lafiya dole ka yi a tsaye in kana zaune baka da sallah yayin da ya kasance baka da koshin lafiya da tsayuwa sai ka yi ta zaune a lokacin in kai a kwance baka da sallah yayin da ya zanto baka iya tsayuwa baka iya zama sai a kwance idan kai a kwance sallah ta yi ko da ba ruku'i ba sujada ladan da za a biya wanda ya tsaye saboda yana da koshin lafiya shi za a baka kai marar lafiya da kai a kwance ba tare da ruku'i da sujada ba ta hanyar imani ta hanyar kwatance lada ɗaya za a baku ba a bambanta ku ta fuskar lada wanda musulunci ba addinin da yake da wannan tsarin babu shi a ban kasa wanda zai tsara mutane irin wannan zan karanto mana aya ɗaya ne tunda malamai sun yi dogon bayani mu karanta don mu fitar da waɗansu hukunce-hukunce ko dai ya zanto koyarwa a gare mu ga wanda bai taɓa jin su ba ko ya zanto tunatarwa ga wanda ya riga ya sani ubangiji ta'ala ya ce wa abdullahi wala tusriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا yana daga cikin mu'jizar qur'ani aya daya ce amma ta kunshi haƙi daya dai har guda goma shi yasa mu dan sama malamai ke kiranta ayatul huquqil ashara aya da ta kunshi haƙoƙi guda goma cikin waɗannan haƙoƙi haƙi mafi girma أوجب الواجبات ما في جرمان دكان واجبات جبات وأحق الحقوق ما في تنسنتر إذا ما حكي إن أنك تنتاشر صورا شين حق الله تعالى حكي الله واندشي آية تفعل فتا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا كبوتا تعالى الله كركو حتى شدوني وكبوتا الله شكري باتاردكم حتى شدوني بوجه إبادة bautar Allah tana nufin yin abin da yake so wanda ya turo da annabi don shi ya kuma saukar da littafi don shi bautar Allah tana nufin mutum ya yi ta bisa ga sani ba bisa ga tsammani ba bisa ga tabbas ba bisa ga jahilci ba bisa ga ilimi wannan ita ce hakikanin bautar Allah me Allah yake so in yi menene Allah baya so wannan yin abin da ya ce bauta ne haka daina abin da ya hana shi ma bauta ne shi yasa ibada ko kuma addinin musulunci yazo da al'awamir da kuma annawahi. Al'awamir dangin umarni, yi sallah, yi azumi, yi kaza, yi kaza, yi kaza. Annawahi dangin hani, kar kai sata, kar kai zalunci, kar kai zina, kar kai kaza, kar kai kaza, kar kai kaza. Yayin da kai abin da aka ce yi, kai ibada kenan. Haka idan ka hannu daga abin da aka ce bari, shi ma kuma kai ibada kenan. Wannan ita ce hakikanin bauta ta Ubangiji bin umarninsa. Kuma kai abin gurgudun yadda manzon Allah ya koyar, ba gurgudun yadda kai kake so ba. Kuma kamar abu ɗaya ne amma ka mai da shi biyu, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a. Me yasa ba ce wa abudullaha ba kawai kai shiru, har sai da aka ƙara da wa la tushriku bihi shay'a. Ta iya wa mutum ya yi ibada din ga Allah amma kuma yana haɗawa da wani, yana yi wa Allah yana yi wa wani. Kamar da kafiran Makka suka rinka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yarda da Allah ba wai sun kafirce masa bane gaba daya, sun yarda akwai Allah amma kuma sun yarda akwai alloli na kasa kanana. Waɗansu bukatun in sun taso sai a nemi waɗannan allolin na kasa. Wani lokacin idan abin ya cutura sai an dangana ga Allah sai a kai gari, a kira fa gurbatacciyar yin taso. Kuma sun yarda Allah din shine babba, sauran kananan ba su kai shi ba. Domin in ka tambaye su wa yake kashewa, ya rana za su ce shi ne ba waɗannan yan kananan ba. Wani in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah. Da haka in sun tashi rantsuwa suna yin rantsuwa iri biyu, akwai karama akwai babba. Karamar rantsuwa mutum ya rantsa da Lata, ya rantsa da Uzza, ya rantsa da dukkan gunkin da ya ga dama. Babbar ya rantsa da Allah shine wa qasamu billahi jahada aymanihim. Sun rantsa da Allah makular rantsuwar su, tunda ita ce makula ta karshe, kaga kafinta akwai wata kenan da suke kananan rantsuwoyi. To kaga wannan ya zama garwaye kenan, mutum yake yana bauta Allah kuma yana bautawa wannan Allah. Farza rakibu fil filki da wallahi mukhlisin lahu ddin. In tsanani ya yi tsanani, suka hau jiragen ruwa ko kwale-kwale, ya kasance iska ta kada a cikin teku, jirgin ruwa zai kife da su, to a wannan lokacin ba sa kiran kananan allolin sai babban. Da Allah sai su kira ya Allah shi kadai mukhlisin lahu ddin, suna masu kirɓance shi da ibada, ba su hada shi da wani. Kaida suke nan. Amma falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ كَمَا جَاءَ تَعَالَى تَفَضَّلَ وَمَا جَاءَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. إِذَا اللَّهُ كَيْسُ دَتْكِ أَنَا cikin zaman lafiya, to a wannan lokacin kuma sai su hada shi da wani. To shine hikimar wa'budu llaha wa la tusyriku bihi shay'a. Kar ya kasance kun yi garwaye cikin ibada, ku roki Allah shi kadai, ku bauta ma Allah shi kadai, kar ku hada shi da wani. Duk abin da yake sunan shi bauta, to haƙin Allah ne ba haƙin wani bane ba. Yayin da ka nemi wannan abun a wurin wani ba Allah ba, to ka haɗa Allah da wani kenan. Misali, ba wanda zai tunani cikin musulmai sallah ya ce haƙƙin wani ne daban ba Allah ba. Kowa yadda sallah haƙƙin Allah ne. Azumi ya ce haƙƙin wani ne daban, kowa yadda cewa wannan haƙƙin Allah ne. Aikin hajji da zakka ya ce haƙƙin wani ne daban, kowa yadda haƙƙin Allah ne. Amma idan aka zo babin al-istighasa, neman agaji, ko al-isti'aza, neman tsari da kariya, to anan ne wani lokacin sai ga mutum ya nema a wurin Allah ko ya nema a wurin wani Allah. Ina ba ta fahimta. Anan ne za ka ga mutane suna da al'adu gurgudun yadda garurukansu suka sha bamban, gurgudun yadda kabilansu suka sha bamban. Anan ne za ka ga mutane suna da aqidu da tunani gurgudun yadda garurukansu suka sha bamban. A wani garin abin da aka ɗauka shike ba da kariya da tsari, a wani garin kuma ba wannan aka dauka ba. A wani garin in an dauka cewa idan mutum yana da gida yana jin tsoron kar barayi su shiga, shine ya samu wata laya da za a yi masa a daure da zare da aka yi da auduga, ko baduku ya sa mata fata a kafa a kofar gida don hana barayi shiga. A wani garin ba haka za a yi ba, kawon rago za a samu a rafi a kofar gida. A wani garin kuma ba kawon rago za a samu ba, wata ciyawa za a samu, karsa daga ina aka ciro ta, akan iyakar gonarwa aka dauko ta, sai a sata a cikin wani buhu ko wani sanwo ko wani tsumma a daure ta a rata a kofar gida. A nan gurin neman tsari ne, kada wani abu mai cutarwa ya shigo gidan. Shi ko neman tsari din haƙƙi ne na Allah, shi kada a wurinsa ake neman tsari, ba a neman tsari a wurin kowa sai a wurinsa. Shi kada ne ke bada kariya, dan haka yaso kada kula a wurin. Qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Wato rabbil falaq wanda yake kawo hasken safiya ana cikin duhun dare, banda shi ba a neman tsari a wurin kowa, wa ko yake da ikon ya kawo hasken safiya ana cikin duhun dare. Qul ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayra Allahi ya'tikum bi dhiya afala tasma'un. Qul ra'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayra Allahi ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tubsirun. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حقن سنه شي كدي sannan ba wanda ake neman tsari a wurin sa sai wanda yake rabbun nas malikin nas ilahin nas wato yana da mallakar mutane ta wannan bangaren shine rabbu din su wanda ya samo da su daga babu. halata alal insani in min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Haka Allah ya cewa da annabinsa Zakariya, qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Na samar da kai da babu kai, ma'ana dukkan mu Allah ya samar da mu bayan babu mu, shine rabbu. Kuma yake kula da mu ta hanyar saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai, rabbu din kenan. Rububiyyar a wurinsa take, kuma shine malikin nas, sannan kuma shine ilahin nas. Duk wanda ba rabbun nas ba, ba malikin nas ba, ba ilahin nas ba, yankin hanyar sannas zai yi waye wanta da mutane. Amma rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, layan sannas, ina fata an fahimta. To kaga neman tsari a wurinsa ne shi kadai. To a nan waɗansu waɗanda ba su koshi da tauhidi ba sai su nemi tsari a wurin wani wanda ba shi ba. Haka neman agaji lokacin da kake cikin halin kakanuka a wurinsa ne shi ne al-istighasa, wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة كومردفين أتراء النافع. معنى تستغيثون ربكم كتي نيما آجز أبنجزم شك إني كبار آجز تجد كمان هالا كنكي شك كراي أبنجزي kana cikin jirgin ruwa ya tangal-tangal kamar zai kife da kai, igiyar ruwa za ta zaka, sai kirayi Ubangiji. A'a, kana tafiya tayar mota ta fashe ta yi tangal-tangal za ta saki hanya da kai, sai ka kirayi Ubangiji. Tuntuɓe kai za ka faɗi, sai ka kirayi Ubangiji, don wannan lokacin kana neman agaji ne, shi ne al-istighasa. Kamar yadda kuma wani abu ya razanar da kai, wani abu ya firgitar da kai, wani abu ya tsoratar da kai, kuma nan ma sai ka kirayi Ubangiji, don kana isti'aza ne, kana neman kariya ne. Ina ba da an fahimta. Da haka a wurinsa kaɗai ake neman kariya, a wurinsa kaɗai ake neman agaji, sannan da sunansa kaɗai ake rantsuwa, ba a rantsuwa da sauran kowa sai nashi. Neman agaji a wurin wani kamar sanyawa Allah kishiya din ne, haka neman tsari a wurin wani shi ma sanyawa Allah kishiya ne, haka rantsuwa da sunan wani ba Allah ba shi ma kuma sanyawa Allah kishiya ne. Idan mutum ya yi wannan, ya karya ka'idar dukkan ayoyin da suke kira wajen kaɗaita Allah. Ubangiji ya ce wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, ku bauta ta ma Allah subhanahu wa ta'ala, kada ku hada shi da wani, kar ku shirkanta shi da wani, kar ku sa masa kishiya. Shi ne mafi girman haƙƙi, kuma wannan ke nuna ma'anar kalmar shahada la ilaha illallah, haƙiƙanin ma'anar ta kenan. Don da kace la ilaha ka kore dukkan wani tasiri, illallah ta mai da tasirin a wurin Allah ta'ala. Ba wani abin da yake da tasiri wajen kashewa, rayawa, arzitawa, talautarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin abin da zaka ga hankalin dukkan wanda ya riki wani a matsayin mai arzitawa ko mai bada kariya ko mai bada tsaro, wannan wanin da aka rika kila ya zama salihin bawa, kila ya zama mutumin kirki a tarihinsa, kila ya zama mutum, kila ya zama to aljani, ko ma dai wane ne, mutum ne aljanne, salihin bawa ne ba salihin bawa bane, yana tarihin haihuwa. A kowane lokaci da aka yi duniya babu shi, kuma waɗansu mutanen sun rayu a duniya kafin a haife shi, to su waɗancan mutanen wa ya tsare su, wa ya ba su kariya, wa ya arzuta su tun kafin haihuwar shi wannan? To ya aka yi kafin samar da shi, ba shi ya ba da kariya ba, sai da aka samar da shi aka haife shi, sannan ya zo mai ba da kariya. Sannan duk yadda ka ɗauki wani mutum ka ba shi tasiri, wannan a garinku kenan. In waliyi ne, waliyin garinku kenan. Idan an je wani gari su kuma suna da waliyin daban ba naka ba kai, su ba su yarda da naka ba, kuma sun ɗauka nasu shine mai tasiri, kai kuma a garinku kun ɗauka naku shine mai tasiri. Kaga mutanen wancan garin sun yi wa waliyin ka tawaye, amma suna ci suna sha. Kai ma nan a garinku kuma an yi wa waliyin can garin tawaye, kuma suna ci suna sha suna arziki. Inda waliyin ke ba ruwa ba Allah, ba ya za a yi mutane su samu? Ina ba da an fahimta. Amma sai wani ya razanar da kai cewa idan ka rabu da wane kaza, ko ka ɓata wa wane kaza ne, ko kai wa wane kaza ne, za ka rasa ci za ka rasa sha. Wani ya taɓa faɗa mana haka a Kano. Na ce ka yarda da musulunci na? Ya ce yana da musuluncin ka, amma dai na kasashe ne tunda ba ka bin wane. Kuma lalle wannan nan zai iya yin tasiri wajen abin da ya shafi rayuwarka. Na ce amma ko wallahi wannan bai kyauta ba. Ka ga yanzu ga su Jibuti, ga su Ariel Sharon, ga manyan arna irin su Vladimir Putin na Russia, ga su Fidel Castro, shekara 40 suna gurguzo suna cewa babu Allah din ba. Amma duk da ya fushi da su ya hana su ci da sha, ba sai ne da yake kalmar shahada kawai don bana tare da shi. Ba ga wani ba. Ai, ya kamata ya fushi da waɗancan wanda su ci suka ma Allah babu. To duk waɗannan ababai ne da dai za su iya kusantowa da mutum nesa. A takaice dai Ubangiji Ta'ala ya ce wa abudullaha wala tusriku bihi shay'a, wannan shi ne haƙƙi na farko. Sai kuma Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye guda biyu ku yi musu ihsani. Wato kaga haƙƙin Allah shine al-ibada, haƙƙin iyaye shine al-ihsan. Ba a cewa bautar iyaye, sai dai a ce kyautata ma iyaye, ko da'a ga iyaye, ko biyayya ga iyaye. Za a yi musu da'a, za a yi musu biyayya, suna da girman haƙƙi akan mutane. Shi yasa Allah ya kawo haƙƙin su yana makwabtaka da haƙƙin sa. Domin bayan haƙƙin Allah da na manzon Allah, ba haƙƙi mafi girma sama da haƙƙin iyaye. Kuma Allah ya haɗa su ya goma su cikin Alƙur'ani. A nan ya ce wa abudullaha wala tusriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. A cikin suratul Isra ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sai kuma ya ce wa bil walidaini ihsana. A cikin suratul Luqman ya ce an shkurli, sai kuma ya ce wa li walidayka ilayil masir. Cikin suratul Baqara haka yi magana ga bani Isra'ilawa, idza akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Ubangiji Ta'ala sai ya goma haƙƙin sa a bautata masa shi kadai da haƙƙin iyaye, suna makwabtaka da juna, dan a ja hankalin mutane wajen girman haƙƙin iyaye a kansu. Dan haka kuma wani hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yardan Allah tana cikin yardan mahaifa, yadda fushin Allah kuma yana cikin fushin mahaifa. Ma'ana wanda mahaifansa ke fushi da su sakamakon kangare musu da yayi, sakamakon mummunan halinsa, to Allah Ta'ala zai fushi da shi. Wanda iyayensa suka aminta da shi, suka yarda da shi sakamakon da'a da biyayya da halin kirki da yake nuna masa, yake nuna musu, to shi ma Allah Subhanahu wa Ta'ala zai yarda da shi. Haka wannan hadisi ke nuna wa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai hawo minbari, sai aka ja faɗi kalmar amin har sau uku. Sahabbai suka ce alama ammanta ya Rasulullah, akan me kace amin? Manzon Allah ya ce amin ta farko mala'ika Jibril ya zo ya ce da ni, Allah ya kaskantar da mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu da rai ko ɗaya daga cikinsu, amma bai musu aikin da'a da biyayya irin wanda zai samu tsira ba ranar tashin kiyama. Sai amin, manzon Allah ya ce sai na ce amin. Amin ta biyu mala'ika Jibril ya ce da ni, Allah kaskantar da mutumin da Ramadan ya shigo har ya fita ba tare da ya wani aikin kirki da zai samu tsira ba ranar tashin kiyama. Sai amin, manzon Allah ya ce sai na ce amin. Amin ta uku mala'ika Jibril ya ce da ni, Allah kaskantar da mutumin da aka ambace ka aka ce annabi Muhammad ba tare da ya maka salati ba. Sai amin. manzo Allah sai ya ce amin. Shi yasa aka ce ba mafi rabautar mutane a duniya irin ahlus sunna. Sune motsi kadan a ce annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi wasallam. Kaga dindindin an yi salati yanzu zaman mu anan gurin da malamin farko ya yi jawabi da na biyu idan aka ce mu lissafa sau nawa aka ambaci annabi Muhammad sau nawa aka yi salati ba za mu yi kirgawa ba. A duk duniya ba mai dacewa da wannan sai ahlus sunna. Ahlul hadith humu ahlun nabi wa in lam yasabu nafsuhu anfasuhu sahibu. Lalle mu abuta hadisi su ne sahabban annabi dinda ba su yi tarayya da shi sun shaƙi numfashin sa fa to amma suna tare da hadisansa ko da wani lokaci motsi kaɗan bilibinin ƙala rasulullahi zai ce me sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine babban rabota a duniya yawaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. To kaga a nan gurin mala'ika Jibril yayi mummunar addu'a kan waɗannan mutane guda uku. Na farko wanda baya ta'a ga biyayya ga mahaifarsa. Na biyu wanda yake sakaci a Ramadana baya aikin kirki. Na uku wanda za a ambaci sunan annabi ba tare da masa salati ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To a nan gurin kaga addu'ar da shugaban annabawa ya yi ta a shugaban mala'iku ya yi ta kuma shugaban annabawa ya ce amin. To wace addu'a ce tafi ta girma a duniyar da shugaban mala'iku mala'ika Jibril shi ne ya addu'a khatimin nabiyina wa imamul mursalin shi ne shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ce amin. To da haka lallai sai mutum ya kiyaye kansa yana daga cikin da'a da biyayya ga mahaifa. Lokacin da kake magana da su kada ka rinka magana suna magana sai mahaifinka ya kare sadanka bayar da amsa. Sannan karka yi magana da muryar da ta fi tashi ko muryar da take daidai da tashi sai dai ka yi ƙasa da tashi. Sannan in kuna tafiya shi ne a gaba kai ne a baya in kun je wuri sai ya fara zama sannan ka zauna. Sannan kuma karka sa baki cikin magana yayin da suke da wani sai in ya nemi shawaranka ya ce sa baki sannan ka sa. Duk wani da cikin da'a da biyayya ga mahaifa. In ya umarce ka waɗansu bukatu kai kuma kana da naka waɗansu bukatun sai ka gabatar da bukatunsa akan kai naka. Wannan shi duk ina cikin wato ɓangarori na biyayya ga mahaifa. Ko da ba ka san abu idan ya ce ka yi abu kuma abun nan ba saɓon Allah ba ne to sai ka yi. Kuma ko kana san abu in ya ce ka bar wannan abun kuma abun nan ba ibada ba ce ba da'a ce ga Allah ba to kuma sai ka daina wannan abun don shi biya masa bukatarsa. Duk wannan yana daga cikin haƙƙi da ya kamata ƴaƴa su kiyaye game da mahaifansu. Na sha tunatar da mu asar na Abdullahi ɗan Umar wanda wani mutum ya goyi mahaifiyarsa ya yi aikin hajji da ita tawafi ya zagaya da ita tana gadon bayansa. Bayan ta gama an dawo an yi sa'ayi an dawo ya samu Abdullahi ɗan Umar ya ce ga irin hidimar da na mahaifiyata a gadon bayana na goya ta har muka kammala tawafi na biya haƙƙinta. Abdullahi ɗan Umar ya ce walau bi zafratin wahida ko da yunkuri ɗaya da ta yi ko nishi ɗaya da ta yi lokacin da take naƙudarka baka biya ba. Saboda haka suna da girman haƙƙi a kanmu ya kamata mutum ya kiyaye. Kuma idan mutum ya girma ya kai shekaru iyayensa sun manyanta sai ya haƙurin zama da su za su rinke masa ƙorafi za su rinke masa shagwaba irin wanda yara ƙanana suke masa babu yadda ka iya kai ma haka kai musu. Sai dai kai lokacin bambancin da kai shi ne lokacin da kake haka suna dariya suna farin ciki kai kuma suna yi kana tsaki. Shi yasa Allah ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Idan ɗaya daga cikin su ya kai shekaru ya manyanta su duka biyun ko ɗaya daga ciki fala taqul lahumā uff. In ka tashi fasara ta kai sai ka ce karkace musu ko tak domin lafazin uff shine adna maratibil isa'a mataki na karshen ƙasa na munarawa ba a yadda ba kaiwa mahaifi. To menene mataki na karshen ƙasa na munarawa kamar yi magana kace ko da wannan bai halatta kace ba ballantana ka gina kalma da zance jumla da zaka faɗa masa wata bakar magana ko ka faɗa mahaifiyarka ko yana magana kana yi wala tanharhuma karkai mata tsawa bisa ga ka'ida ta alqur'ani ta at-tahliya ba'da at-takhliya, kaga da aka hana ka munana la taqul lahum uffin wa la tanharhuma, sai kuma ga umarci ka mai da kyawawa, wa qul lahum qawlan karima, ka fada musu magana mai dadi, kyakkyawar magana. Wato sai an gusar da dattin da ake yin ado, ko ba haka ba, duk ihsanin da zaka yi wa mahaifinka, ka kawo abinci, ka kawo bargo lokacin sanyi, kai kaza, in kana masa mummunan hali to ko me amfani da ihsanin naka, sai ka daina mummunan, sai ka yi ka kawo kyakkyawa. Kamar idan ka je gona kai aiki ka gaji, da ka dawo gida ne da kola a jikinka, kake daukar riga ka sa ka fesa turare ka shafa mai, ko sai ka yi me, sai ka yi wanka, to sannan sai ka shafa mai, dan sai ka gusar da datti, sannan kuma ake yin ado. To haka sai ka gusar da mummunan hali, sannan sai ka mai gurbin sarari kyakkyawa. Shi yasa Allah ce la taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima, ma'ana at-tahliya ba'da at-takhliya, wato yin ado bayan an gusar da datti kenan. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما اذا احد سوبيو جلمه ما هي فيها جلمه حكي ما هي فيها يا دين ما هي ذا فهمتك cikin hadisin manzon Allah lokacin da wani mutum yazo tambaye shi yace cikin mutane wane ne yafi haƙi na in kyautata mu'amala ta da shi, sai manzon Allah yace mahaifiyarka, sannan wace, sannan mahaifiyarka, sannan wa sannan mahaifinka, har su uku yace sannan wa ce sannan mahaifinka, sai aka fahimci girman haƙinta, to tana da girman haƙi sama da haƙin uwa. To amma da yawa daga cikin iyaye maza, saboda san bukatunmu, muna ganin mu muke da girman haƙi, shi yasa sai muke wato mulkin kama kariya dangane da ƴaƴa, ai shi ne uban kawai. Mun manta da cewa ko wani sahabi da suka rabu da matarsa, da suka rabu da matar, matar tana da ɗa, bayan ta riga ta je ta zauna ta gama idda, sai ke sai zo kwace yayansa ya rike a wajensa, ita kuma ba ta son ta rabu da ɗan, sai ta garzaya a wajen manzon Allah, ta ce wannan ɗan cikina nan ya zama shimfidarsa a tsawon wata tara, cinyata nan ne dakalinsa bayan an haife shi, ne yake kawai ya komo, mamana shi ne abin shansa har tsawon shekaru kaza, wai yanzu kuma gashi ya zama mutum, wai kuma uban zai kwace kayansa. Ta kawo ɓangarori guda uku, wanda shi uba baya da ko ɗaya daga ciki, ba a cikin ka yi buduri ba, lokacin da take ƙwarnafi take amai, sai babu ruwanka, kana ta barci ita ta kasa barci. Allahu akbar.